الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Juma'a 16 ga watan Juma'a da akhira shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 25 ga watan uku shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullahi Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Wai misali mutum ne wanda ɗabi'unsa shi ne rashin da'a ga Ubangijinsa, in ma ya kasance musulmi ne wanda bai takaitawa a wajen abubuwan da Allah ya wajabta masa, in ma na yi baya yi, ko kuma wanda aka hane shi yi ina aikatawa, ko kuma kwata-kwata ma ba musulmi ba ne, ya faɗa cikin wani mawuyacin hali, shin ana iya taimaka masa? Kwarai da gaske, shi taimako ko wanda ba musulmi ba, idan ya samu kansa a cikin yanayi wanda yake na kunci, to wannan wajibi ne mu taimaka masa, ko wanda ba musulmi ba, musamman taimako wanda ya shafi bukatu, ko kuma mu ce larura ta dan adam, abinda ya shafi ci da sha da sauransu, da sutura da abinda ya kama da haka. Wannan ko wanda ba musulmi ba dole ne a taimaka masa idan aka ga ya buƙatu zuwa haka. An gane ku? Domin kasancewar hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa waɗanda suke nuna wanda ma ba musulmi ba akan iya agaza masa idan ya fada cikin mawuyacin hali. Na daga cikinsu hadisin da ke cikin sahihai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke bada labari game da wato wata karuwa daga cikin Banu Isra'il, kishirwa ta kuro ta zuwa wata rijiya, lokacin da ta iso ta shiga cikin wannan rijiya ta sha ruwa ta goshi ta taku ta hayo, fitowar da take sai ta ga wani kare yana kartan ƙasa saboda tsananin kishirwa, sai ta tausaya masa take cewa abinda ya same ni shine ya same shi. Ta koma shiga cikin wannan rijiya ta fitar da kufinta, takalmi kenan kafa ciki shine ake kira almuq, ta fitar da shi ta ciko shi da ruwa ta rike da bakinta ta taku ta hayo ta shayar da shi. Wannan aiki kankan ne da ta yi, shi ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya karba ya gafarta mata zunuban da ya kai ta aljanna. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa game da dukkan ma'abucin danyar hanta manzon Allah ya ce akwai ladan sadaka. Kaga anan dabba ce kaskantacciya daga cikin dabbobi, dabba da tafi kowace dabba kaskanci, ga ya shayar da shi ne ta yi. Ubangiji subhanahu wata'ala ya karba aikin da ya taimaka mata, to ina ga wanda yake dangada. Don haka ko da mutum ba musulmi ba ne, in an ga ya buƙatu a taimaka masa, to ya zama wajibi mu taimaka masa. A inda kawai ba a taimaka ma wato bawa, misali ko musulmi ko wanda ba musulmi ba, sai in ya kasance taimakon yana da alaka akan saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, wanda in ka masa wannan taimako, wannan taimako zai zame masa agaji akan cigaba da saba ma Allah, to a lokacin nan ne baya halatta a taimaka masa, domin Allah ya haramta mana taimakekeniya akan ɗaukan zunubi da ƙetare iyaka, kamar yadda ya faɗa mana wala ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan a cikin suratul ma'ida. An gane ku? Garin fa'ida a cikin akwai dukiya keɓantacciya wadda ba a ɗauka a ba wanda ba musulmi ba, wanda dukiya ce ta keɓanta da waɗanda suke musulmi, ita ce dukiya ta zakka. Dukiya ta zakka ta taƙaita ga waɗanda suke musulmi, su ne ake ba. Kafiri ba a ba shi dukiyar zakka sai in ya siffanta da wata sifa ɗaya daga cikin fuskoki guda takwas da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasa dukiyar zakka. Dalilin da ke nuna cewa muminai su kadai suka cancanci dukiyar zakka, duk wanda ba musulmi ba za a ɗauka a ba shi, shine faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi na Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, hadisi na cikin sahihai. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika Mu'az zuwa kasar Yaman, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce masa, innaka ta'ti qauman ahli kitabi, lalle kai Mu'az za ka tafi ka samu wasu jama'a mazawwa littafi, su ne Yahudawa da ƴan Misha. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi labari game da abin da zai tunkara, kenan dole ya zamanto yana da guzuri wanda yake na ilimi, domin jama'ar da zai je ya same su ba jama'a bace masu farin kai, suna da wani kaso na ilimi, kenan duk wanda ko yake da wani bulbuɗi na ilimi, to ka tabbata cewa akwai ja'ilja tsakaninka da shi, domin yana da wasu shubuhuhi da zai iya jefa maka. Shine manzon Allah sai ya ce masa, kalima ta la ilaha illallah ta zamanto ita ce farkon abin da zaka kiraye su zuwa tabbatar da ita. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سيجي فإنهم أعطاؤك لذلك إن هرسمك داء سنكر بأن كلمة لا إله إلا الله. زعل الله يجي فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة كسند سوچي وأبنجي تعالى يا فرلن تامس صلى لك تشيبير أسويني تدري. Fa'ida wannan gaba ita ce malamai suka tabbatar da cewa shafa'i da wuturi sunna ne ba farilla ba ne ba, kamar yadda malaman Hanafiya suka tafi, domin a tsawon yini da dare sallah lokaci biyar kadai Allah ya farlanta mana. Sai ya ce fa'inhum aba'uka li zalik, in sun karbi wannan sallah lokaci biyar sun yadda sun amince za su kiyaye ta a lokacinta, to ka sanar da su Ubangiji ta'ala ya farlanta musu zakka a cikin dukiyoyinsu. Tu'khazu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim, za a karba daga wajen mawadatansu a mayar da ita ga talakawansu. Ala fuqara'ihim ay ala fuqara'il muslimin, dan haka a karkashin wannan gaba malamai suka ce duk wanda ba musulmi ba to baya halatta a dauki dukiyar zakka a bashi, sai dai in ya kasance daga cikin al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum kashi uku ne. Akwai kafiran da ake kwaɗayin su musulunta, to wannan akan iya ɗaukan dukiyar zakka a basu, don wannan dukiya da za a basu ta kwaɗaitar da su zuwa shiga musulunci. Na biyu, waɗanda sun riga sun musulunta amma ba su samu nutsuwa ba, ba su jima da musulunta ba, to wannan akan iya ɗaukan dukiyar zakka a basu domin su ƙara nutsuwa a cikinsu. Na uku, waɗanda ake tsoron sharrinsu da muguntarsu kada su faɗa ma musulmi, su ma wannan akan ɗauki dukiyar zakka a basu, me yasa? Domin a dakushe duk wani tsaurin kansu. gane ko, don haka in zakka ce kenan ba a taimaka ma ga wanda yake ba musulmi ba, sai in ya kasance kenan yana cikin wani yanayi wanda yake na kunci, sannan akan iya ɗauka a bashi, amma ba a matsayin ya cancanci a bashi zakka ba. Gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga sabon wani littafi, shine kitabul ijara, wato littafin da ke bayani game da wato hukunce-hukuncen kwadago, in ma ka ce kwadago ko ka ce wato leburanci kenan, shine al-ijara. Domin lafazin ijara masdar ne na faɗar su ajara, yu'ajiru ijaratan. Idan aka ce al-ijara, wato shine bi ma'ana al-ithaba, kenan sakauta wani lada, kenan an maka wani aiki, wanda ya maka aikin yana da haƙƙin ka sakauta masa akan aikin da ya maka, shine ake nufi da al-ijara. Wanda bayani ya gabata game da ma'anar ita al-ijara a shar'ance, kamar yanda muka yi bayani a baya, kamar yadda malamai suke faɗa, shine suke cewa aqdun ala manfa'atin mubahatin min aynin muayyanatin aw mawsufatin fi dhimma muddatan ma'luma aw ala amalin ma'lumin bi wajibin ma'lum. Wato kulla wata mu'amala ce akan amfanin da ya halatta game da wato ainihin wani abu wanda yake gashi a tabbaci, ko kuma abinda za a siffanta ma mutum a cikin wuyayensa a ce kaza ne ake da bukata, gwargwadon lokaci wanda yake sananne, ko kuma akan wani aiki sananne tare da lada wanda yake sananne. Malamai sun faɗa ala manfa'atin mubahatin, akan amfani wanda ya halatta, don haka baya halatta mutum ya ba da hayar kanshi a kan abin da bai halatta ba. Yanzu misali, mutum ne ya sayi kaze na giya, baya halatta ka ɗauki da kwanta, an gane ku, baya halatta ka ba da kanka a matsayin dakon giya. Me yasa? Saboda abu ne wanda Allah ya haramta. Ko kuma misali, kai ne kake da gida, sai wani ya ce hayar gidan yake bukata, abinda zai yi da wannan gida aiki ne na saba ma Allah, to baya halatta ka ba da hayar gidanka. Dole ya zamanto manfa'a ce mubaha, an gane ko, amfani wanda ya halatta, wannan kaidi ne. Duk amfanin da ya haramta baya halatta musulmi wato ya ba da hayar kayan shi a saba ma Allah, ko kuma shi ya ba da hayar kanshi akan wani aiki wanda yake na saba ma Allah subhanahu wataala. Don haka sai suka ce min ainin muayyana, wato game da ainihin wani abu wanda yake abun ayyanawa, an tabbatar da cewa kaza ne ake da bukata. Kamar misali, wato ainun muayyana shine kamar misali gida, ka gina gida, anan sai mutum yake da bukatar haya, sai ka ce zo in baka hayar gidana. Kaga gidan nan da zaka bada hayar shi ainihin abu ne wanda yake gashi a tabbaci, ko mota ce yake bukata a bashi hayar ta gata nan a tabbaci, shine suka ce min ainin muayyana. Sai suka ce aw mawsufatin fi dhimma, ko kuma abin da za a siffanta shi a cikin wuyaye. Misali, kamar ka ci faɗa ga mutum ka ce ka zo ku yi jinga da shi, nawa zaka bai in gina maka gida, misali mai daki kaza, falo da kuriya da daki kaza da kaza da kaza a cikin gida. Kaga wannan gidan ba a tabbace yake, amma an riga an yi ijara, an yi jinga, nawa zaka bai in gina maka gida a matsayina na magini. Kaga wannan musufa ce kizima. Idan muka yi alkawari da kai, muka yi yarjejeniya, ka yarda na yarda akan kaza zan yi, to wannan abu ya zama tilasa kaina kenan in gina. Muka yi jinga, zan gina maka daki misali da ciki biyu da menene muka yi da kai akan kaza, to wannan ya riga ya zama tilas a wuyana akan wannan jinga da muka yi, sawa an ka bani kuɗi gaba ɗaya ko ka bani wani bangare na kuɗi, dole ne in gina wannan gida. Shi ne suka ce aumu sufatin fitima, sannan kuma mudda ma'aluma, wato lokaci wanda yake sananne. Yanzu misali in hayar gida ne aka bada, kaga an san iya gwargwadon lokacin da aka kayyade, in ma ya kasance a duk wata kaza za ka bada ko kuma a duk shekara kaza za ka bada kenan, kaga. Ko kuma misali zan dau hayar gidan nan wata shida, kaga anan na ayyana maka gwargwadon kenan iya lokacin da zan dau hayar wannan gida kenan. Dole ya zamanto muddakin ta zamanto ma'aluma. Sai suka ce aw ala amalin ma'lumi, ko kuma akan wani aiki wanda yake sananne, aiki ne wanda yake sananne, kamar yadda zamu iske a darasin mu na yau. In zaka dau mutum leburanci, ya kamata ka ayyana masa aiki kaza ne nake da bukata, sannan kuma bi iwa bi ma'lum da lada wanda yake sananne, shi wanda ka dau aiki ya san kenan nawa ne za a biya shi, ya san kenan iya gurgudan abin da yake haƙƙinsa wanda za a biya shi in ya gama aiki. A darasi da ya gabata mun gama wato babi na biyu, babin da ke bayani game da wato kiwon dabbobi akan wasu 'yan tammaye da za a biya mutum. A gane ko? Misali ka ɗau hayar mutum ya ringa maka kiwon dabbobi, akan cewa za ka biya shi gwargwadon wani abu wanda yake na dukiya, lokaci kaza zuwa lokaci kaza, ko kuma idan ya maka kiwon zuwa lokaci kaza gaba ɗaya kenan, ga iya sakamakon da ka tanada masa in ya yarda ya amince a kulla wannan mu'amala. Shi ne malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cewa ma ba'atha Allahu nabiyyan illa wa al-ganama. Manzon Allah ya ce da dai Ubangiji ta'ala bai taɓa turo wani annabi daga cikin annabawansa face wannan annabi sai ya yi kiwon dabbobi. An gane ko? Sai ya yi kiwon dabbobi kafin Allah ya aiko shi a matsayin annabi, wato sai ya yi kiwon ƙanƙanan dabbobi. Idan aka ce al-ganam, ismul jins ne, ya haɗa tinkiya da akuya. A gane ko? Ya taƙaita akan tinkiya da akuya, su ne ake kira da algana. To duk wani annabi daga cikin annabawa da duk wani manzo daga cikin manzanni, kafin Allah ya bashi annabta ko manzanci, sai ya yi kiwon ƙanƙanan dabbobi. Kamar yadda muka yi bayani a baya, wannan sana'a ce ɗaya-ɗaya wadda annabawan Allah da manzanninsa gaba ɗaya wato sun yi ittifaki a kanta. Kowane annabi ya yi kiwon ƙanƙanan dabbobi, da kowane manzo daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. Mun yi bayani domin cikon fa'ida akan wani abu na biyu wanda annabawan Allah suka yi dace a kansa wanda babu saɓani, shi ne tauhidi, kareta Allah a cikin ibada. Gaba ɗayansu annabawan Allah sun yi tarayya, sun haɗe akan wannan tushe ɗaya-ɗaya, shi ne kaɗaita Allah a cikin ibada, tare da buɗe da'awa da kiran jama'a cewa su kaɗaita Allah a cikin ibada, kada su sanya masa abokin tarayya. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibut taghut. Da fadarsa, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Da fadarsa, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'budun. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada, yake cewa nahnu ma'asharul anbiya, sai yace abna'ul allat, dinuna wahid, sai yace wa ummahatuna shatta. Manzon Allah ya ce mu annabawan Allah, mu jama'ar annabawa, manzon Allah yake cewa abna'ul allat, wato ya'yan kishiyoyi ne. Idan aka ce abna'ul allat, wanda mahaifinsu daya amma kowa uwa da tashi. Sai yace dinuna wahid, addinin mu daya daya ne, shine kadaita Allah a cikin ibada, tauhidi kenan. Sai yace wa ummahatuna shatta, amma kowa uwa shi da ma'ana bangaren shari'a. Zaka samu an wannan annabi shari'ar shi ta sha bamban da ta wancan annabi. A bangaren shari'a hukunce hukunce an samu sabani tsakankanin annabawan Allah, ta wannan annabi ta sha bamban da ta wancan. Amma wajen tushe tauhidi kadai ta Allah subhanahu wataala, gaba ɗayan su sun yi ittifaki. Kowane annabi farkon abin da yake kiran jama'arsa da kowane manzo shine kadai ta Allah a cikin ibada. Ko kuma a dunkula ka ce akan musulunci, gaba ɗaya kowane annabi da musulunci ya zo, da kowane manzo, ba wanda ya zo da wani addini daban kuma bayan musulunci. Mun yi bayani a baya game da hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ganar da annabawansa da manzanninsa a farko kafin a basu wannan matsayi, wato game da wannan sana'a, wato shine kasancewar tarbiyya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake basu. An gane ku? Ko ka ce training ne kenan ake musu game da nauyin da za su ɗauka nan gaba. Saboda dabobi ba su da hankali, ga su da yawan wasuwa, tare da cewa duk mai kiwon kankanan dabobi ya san da haka, babu abun da yake da wahalar kiwo kamar kankanan dabobi, wanda in ka koro wannan, wannan sai ta yi can, in ka koro wannan hallo, wannan sai ta yi can. Amma tare da haka baya gajiya, ba ma yake sai ya haɗa kansu. Sannan kuma kiwon kankanan dabobi yana gadar ma mai kiwon, wato tausayi da jin kai. Zaka samu duk wanda yake da wannan sana'a kiwon kankanan dabobi, zaka same shi yana da tausayi. Zai yi famar duk abin da zai taba waɗannan dabobi, zai yi kokarin ije shi. Sannan wata in ta kasa zai dauke ta. To haka dabi'a da wannan tarbiyya ce Ubangiji ta'ala yake ba annabawansa game da nauyin da za su ɗauka nan gaba, shine na wato tarbiyyantar da al'umma. Don haka annabawan Allah suka fi kowa tausayi, suka fi kowa tausayin al'umma, domin Allah ya cika zuciyarsu da tausayi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa, misali na da ku. Zan Allah ya ce kamar misalin mutum ne a dokar daji a cikin dare, ya zo ya hura wuta, fara da malam bata ta da kwari suka zo suna famar sai sun fada cikin wannan wuta. Shi kuma wanda ya hura wutar yana ijewa don kada su fada. Zan Allah ya ce to ku san da cewa ina rike wato da timurin wandon ku, ma'ana na rike tsatsan ku, ina kuzgo ku, ko kuma kuna famar sai kun kuce ku fada cikin wuta. Kaga shi wanda ya hura wannan wutar fama yake ya ije, duk wani kwari da yake famar ya fada, ba dan komai ba saboda tausaya masa kada ya fada ya hallaka. To haka annabawan Allah suke da rahama da tausayi, kullun abin da suke fama shine ceto da al'umma daga kan wato kuzazzabe wanda yake na hallaka. Dan haka duk wani matsin lamba da annabawan Allah suke haduwa da shi game da mutanansu, to suka jimri akan jimrin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya azurta su da shi. Duk abinda za su haɗu da shi na musgunawa, na cutarwa, ba sa gudu, ba sa ja da baya, za su ɗau hakuri su ci gaba da wannan aiki da Allah ya ɗaza musu. To shi ne a nan kenan yana nuna mana kuma kasancewar duk wani matsayinka da duk wata martabarka, ya kamata a ce kana da sana'a. In dai maganar martaba ake nihi da daraja ake takamato, ba akai annabawan Allah da manzanninsa, domin babu wata daraja sama da annabta. Annabta da manzanci su ne kululuwa, matsayin da Allah yake kai bawa. Tare da cewa kuma gaya kiwon kankanan dabobi, wanda kiwon kankanan dabobi kiwo wata sana'a ce wadda mutane suke ɗaukanta cewa sana'a ce kaskantacciya, to gaya annabawan Allah sun yi. Wannan yana nuna mana duk matsayin da Allah ya kai bawa ya kamata ya kaskanta kanshi, kada ya ɗau kanshi cewa shi wani abu ne. Kuma sana'a ko mun kankantar ta ya zamanto mutum ya nazarce ta. Shi ne kamar yadda
kenan anan shine yace wato ba Allah subhanahu wataala bai taba turo da wani annabi wato kwace sai yayi kiwon dabbobi sahabbansa sai suka ce masa wa ant har kai ya manzon Allah ma'ana kai ma kai kiwon kankanan dabbobi fa qala na'am manzon Allah yace kwarai ni ma kam nayi sai yace kuntu ar'aha ala qarari ali ahli makka yace na kasance ina kiwon dabbobi a sababin wasu ɗan tammaye da ake hada mu ma'ana ina ma mutanen maka kiwon kankanan dabbobin su a sababin wato wasu ɗan kudade da ake hada mu to wannan yana nuna mana wato shine malamin ya zo da baban a cikin kenan kitabu da ijara kasancewar anan ita ijara dama shine a dau mutun akan wani aiki sananne kuma ya zamanto a yi masa albashi ga iya abinda za a biya shi an gane ko ya zamanto kenan ga gurgurdan sakamakon da ake biyan shi kamar yanda anan annabawan Allah subhanahu wataala na kiwon dabbobi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi kuma ga abinda ake hada masa lokaci zuwa lokaci zamu tashi babi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن معمر هو ابن راشد الأزدي عن الزهري هو ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد عدي هاديا خريتا الخريت الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثول بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا وانطلق معهما آمر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة وهو دريب الساحل مالم الله يجيكن ساكي فتا ونم بابيني وندكي بياني قمد أبن دي زودك منزان الله صلى الله عليه وسلم واتو نكو كنشن دوكا خير واتو مشركي علوك چند وتلرورة فقدمت شن ينا حالتا متن يدوكي mushiriki a matsayin laboraye masa wani aiki shine ma da yayi baba shine yace babu sti ijaril mushrikina babi ne wanda ke bayani game da halaccin wato daukan mushrikai haya inda darura a lokacin wata darura ba yanda zaka yi sai wanda ba musulmi ba to zaka iya daukan shi أو إذا لم يوجد أهل الإسلام ko kuma idan ba a samu musulmi ka buga baka samu musulmin da zaka dauka yayi maka wannan aiki sai arni ko kuma ka samu musulmin amma musulmin bai san wannan aiki ba kaga kenan da akwai da kasancewar shi da rashin shi duk ɗaya ne tunda aikin da ake son a bashi shi bai iya ba to akan iya daukan wanda ba musulmi ba shine malam sai zo da wannan asar na cewa wa amala annabi sallallahu alaihi wasallam yahuda khaybar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalanci wato yahudawa na khaybar akan kula da gonakai wanda mu'minai wato suka mamaye suka ta zama ganima ta su domin birnin khaybar wato birni ne wanda baya da nisa tsakanin shi da Madina bai wuce ba kilo 70 wanda mun yi bayani a baya gari ne na Yahudawa in share wuri zauna wanda kuma ita kasar Khaibar, wato kasa ce wadda Allah ya albarkace ta, kasa ce ta noma musamman abin da ya shafi da biyu. Don haka Larabawa suke sanya misali kamar yadda Hausawa suke cewa a kawo kashin doki birni, shine suke cewa kanaqili tamrin ila Khaibar. Yanzu misali mutumin da ya dauki da biyu ya kai Khaibar, ai bai yi wani abun a zuwa gani ba, Khaibar ita ce uwar da biyu. To kasancewar suna da gonakai, musamman gonakai waɗanda suke na Jabin Lai, kuma Khaibar gari ne na Yahudawa, wanda har yau Yahudawa suna da alƙawarin cewa sai sun dawo da wannan gari nasu. Da Madina da Khaibar suna cikin ajanda kin Yahudawa, a yanda suka tsara kartinsu duka sai sun mamaye wannan yanki, sai sun hada da Madina da Khaibar cewa gari ne na kakanninsu, suna da wannan alƙawari nasu. Sai dai Allah ba zai cika musu alƙawarin ba, kwarai, tunda alƙawari ne na Allah, muminai za su yi galaba a kansu kuma kafin kiyama ta tabbata. Kamar yadda hadisi yana cikin Sahihu Muslim, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kiyama ba za ta tabbata ba sai musulmi sun yaki Yahudu kuma sun fatattake su, sai ya kai ba Yahudi na labewa a bayan icce ko dutse, dutsen da ba Yahudi ya labe ko icce, sai ya ce ya kai musulmi zo ga makiyin Allah bayana, zo ka gama da shi. Manzo Allah ya ce sai dai itaciya ɗaya-ɗaya, ita ce shajaratul garqat. Manzo Allah ya ce fa inna hami shajaratul yahud, domin tana daga cikin itacen Yahudawa. Iccen da ake kiran shi garqat yana kama da gawo amma ba gawo bane. To dan haka kasancewar a shekara ta bakwai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji ya zagaye su, sai da Manzo Allah ya dira da jama'arsa tsakiyar garin gaba ɗayan su, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi galaba a kansu. To wanda shi kuma daman tsari na yaki, duk kasar da aka je aka yaka aka ci ta da karfin tsiya, to duk wanda na kashewa bayan an kashe, waɗanda aka kama da mazansu da matansu da ƴaƴansu sun zama bayi. Sannan kuma wannan da gonakansu da gidajensu gaba ɗaya sun zama ganima, wannan ƙasa za a raba ta musulmi ce. To a lokacin nan su Yahudawan Khaibar sai suka tambayi Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka nemi lokacin da yayi nihim ya kore su gaba ɗaya a fitar da su daga birnin Khaibar. Suka lallashe shi suka ce abinda suke bukata a bar su a waɗannan gonakai su zauna a garinsu su ci gaba da aiki, in abinda suka noma na amfanin gonakai kenan za a raba tsakiya, su su ɗau rabi kenan, rabi kuma a ba Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda ya amince akan haka. Me yasa? Saboda aiki ne wanda su suna da kwarewa akan wannan aiki, kuma babu musulman da suke a zauna a nan waɗanda za su yi wannan aiki. Don haka malam ya ce idza lam yujad ahlul islam, idan ba a samu ba musulmin da za su yi wannan aiki, in ma babu su ko kuma ya zamanto in ma akwai su aikin ba su kware ba akan shi, to wanda yake ba musulmi ba sai a dauke shi wannan aiki. Shine da shi sai ya kawo wannan asar kenan, ya ce wa amalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama Yahuda Khaibar, ya ce Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya mu'amalanci Yahudawa waɗanda suke na Khaibar cewa a bar su su ci gaba da noma waɗannan gonakai, abinda aka samu na amfani a raba tsakiya, su ɗau rabi a ba musulmi rabi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda ya amince a kan haka. Kagatun a wannan asar kenan me za mu fahimta? Za mu fahimci cewa yana halatta kenan wanda ba musulmi ba ka ɗauke shi leburanci ya maka aiki. To amma malam a nan ya tafi akan cewa sai inda larura, idan aka ce larura abinda ya zamanto tilas ban maka wa, baya yanda za a yi. Amma matukar ga musulmi to baya halatta ka ɗau wanda yake arni a matsayin cewa shi zai maka aiki. Me yasa? Saboda arni ba shi da amana. An gane ko? Galibin su ba su da amana. Shine malam sai ya zo mana da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, take faɗa cewa wasta ajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa Abu Bakrin rajulan min bani din thumma min bani abdi ibn Adi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da wazirin sa Abubakar Allah ya kara masa yadda sun dau hayar wani mutum daga cikin kabila ta Banu Din, don haka wanda ya kai dangane zuwa wannan kabila ake kiransa da Addili, umma min bani Abdi ibn Adi, sannan kuma yana daga cikin wato jikokin Abdi ibn Adi kenan. Shi wannan mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar suka dauke shi haya, hadiyan sun dauke shi akan bai nuna musu hanya, an gane ko, akan matsayin cewa bai nuna musu hanya ne kiritan kuma madugu ne. In aka ce kirit wato shine madugu kenan, idan aka ce madugu a Hausa shine wanda yake masanin hanya. Misali tafiya da ake a cikin musamman wannan dokar daji, kamar misali irin Sahara, in ba wanda yake masanin hanya madugu, idan kun dauke shi za ku iya bacewa. To shi wanda ya kware a wajen sanin hanya shine ake kira da al-khirit kenan, shine malam yace al-mahiru bil hidaya, wanda yake kwararre a wajen sanin hanya. To shi wannan mutum ne wanda yake ya san hanyoyi wato na bulaguro a cikin dokar daji, mutum ne wanda yake kullun cikin irin wannan yanayi yake. Akwai wanda daman sana'a su kenan, a dauke su madaganci kenan su nuna muku hanya daga gari kaza zuwa gari kaza, in an kai in sun kai ku a biya su. Shi ne yace hadiya, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun dauke shi a matsayin bai nuna musu hanya kiritan, a matsayin cewa shi ne madugunsu. Shi ne sai malam yace al-khirit, abinda ake nufi da al-khirit, sai yace al-mahiru bil hidaya, wato shi ne masani game da hanya. Duk da cewa wannan ba faɗa ba ce ba ta malam, wato tafsir ne na al-imamu zuhri shi ne ya fassara mana me ake nufi da khirit kenan. Wannan lafazi ne wanda yake mudraj, an gane ko, idan aka ce mudraj abinda aka shigar da shi, wanda ainihi baya ciki shigar da shi aka yi aka nadi, in aka ce al-idraj kenan shigar da wani lafazi a cikin wani lafazi wanda ainihi baya daga ciki. Idraj in ma ya kasance a farkon hadisi, ko ya kasance a ƙarshen shi, ko ya kasance a sake-saken sa, inda yake kasancewa a farko kamar hadisin da yake cewa asbiqul wudu'a, an gane ko, waylun lil aqabi minan nar, asbiqul wudu'a, wannan ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace, idraji ne aka samu daga cikin marwayata, shi ya abin da ya fada waylun lil aqabi minan nar. A ƙarshen hadisi shine kamar yanda yake cewa yake inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Abu Huraira sai yake cewa fa man istaqa minkum an yuqila ghurratahu falyaf'al. Kaga nan shi kuma sai yace al-mahir bil hidaya, al-khirit al-mahir bil hidaya, wannan idraji ne kenan a tsake tsakin hadisin, wannan misalai sun wuce a lissafa. Sai yace qadar ramasa yamina hilfin fi ali al-asib bin wahid, shi wannan madugu wato ya durmiya hannunsa a cikin kunku wanda yake na rantsuwa ta kulla kawance tsakanin shi da wato kabila ta wannan Asibul Wa'id, wanda kasancewar kabilu waɗanda suke na Larabawa a wancan lokaci, idan za a kulla kawance to akan kawo kamar misali wani koko haka sai a sanya turare a cikin shi, kowa sai ya zo ya durmi ya hannun shi a ciki, ka sanya hannunka a ciki ka budda wannan hannu da ka sanya a ciki kamar tamkar kayi rantsuwa ne, ba gudu ba ja da baya, kuma wannan kawance ka kulla shi, ba maganar yaudara, ba maganar warware alƙawari. To shine wannan, in suka yi wannan tsoma hannu a cikin wannan kasko ko mu ce a cikin wannan koko, to sai dai mutum a kashe shi, ba maganar ya gudu ko ya ja da baya. Shine anan kenan Aisha ta ce kada gamasa yamina hilfin, wato ya durmiya hannunsa na dama na kulla kawance, fi ali al-asib bin wa'id, kenan yana da kawance da wannan kabila ta Asib bin wa'id. Nan ne ake nufi da wannan kada bayani game da wannan madugu a fito da shi fili, kowa ya san wane ne. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi haya wa huwa ala din kufari quraish kuma yana kan addini na kafiran quraishawa shine motar wannan Allah a lokacin da yana matsayin kafirin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi haya shine Aisha tace fa aminnahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar suka amince masa suka yarda da shi fadafa'a ilaihi rahilataihima suka bashi wato raqumansu lafazin rahilatai lafazi ne musanna in aka ce rahila duk raqumin da za a iya lauta masa kaya a yi bulaguro a kan shi shine ake kira da rahila sawa'an namiji ne ko mace Allah ko taguwa ce ko amalin ne in dai za a iya lauta masa kaya a yi bulaguro da shi shine ake kira da rahila shine tace fadafa'a ilaihi rahilataihi masu ka bashi raqumansu wa wa'adahu zara sauri suka yi alkawari da shi wato a kogon wani dutse da ake kiran shi Jabal Saur wanda dutse ne daga cikin duwatsun Makka to dutse ne yana da kogo anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakar suka yi alkawari da shi suka yi mahada ba'da salati layalin bayan kwana uku cewa ya tarar da suna wannan fa ya kasance lokacin da Ubangiji ta'ala ya turo sakon cewa a yau an ba man ya ba manzansa izinin ya kaurace ma birnin Makka ya koma zuwa Madina ci gaba da kwana a birnin Makka ba nashi bane daga yau bayan wata tattaunawa tsakanin kafirai da ta gudana a Darun Nadwa cewa me ya kamata a yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda al'amarin sa wato ya kai su bango al'amarin shi ya kai su bango wasu suka ba da shawarar cewa a sanya shi kurkuku kaso na rai da rai har mutuwa ta cin masa shedanin da ya halarci wannan taro ya ce a in an yi haka an yi a banza yana nan a kulla al'amarin shi zai bayyana wasu suka ba da shawarar cewa a kore shi daga birnin Makka ya wuce ya in kun yi haka ma kun yi a banza in kuka kore shi daga birnin Makka ya je wani gari in ya samu mabiya ku ne hurfin wanda zai daka ku dai sake wata shawara ba wannan ba shawara ta uku suka ce a cikin duk kabilu waɗanda suke na Makka kowace kabila a samu saurayi wanda yake maji karfi a bashi takobi ce da jini na wuce su haɗu in dare ya raba su hauro gidan shi lokacin da yake kwance a kan shimfiɗarsa su mai sara ɗaya idan suka mai sara ɗaya kaga jinin nashi gaba ɗaya ya watsu a cikin waɗannan kabilu kabilar shi Banu Hashim sun yi kaɗan su yaƙi waɗannan jama'a dole za su yarda da diyyar da za a ba su ya ce a yanzu kuka zo da shawara mai dacewa kai tsaye Ubangiji ta'ala ya turo mashi saƙon wato makircin da aka kulla Ubangiji ta'ala ya ce wa iz yankuru bika allazina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yankuruna wa yankurullah wallahu khairul makirin to a lokacin nan da rana tsaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dindiba kansa ya zo gidan Abu Bakar Aisha da ta ganshi tace ba banza ba akwai abin da yazo da shi saboda lokacin da yazo ba lokacin da ya saba zawa ba a lokacin nan yazo yace ya Abu Bakar ka sanna cewa Ubangiji na a yau ya bani izinin hijira Abu Bakar ya fashe da kuka yace ya Rasulullahi ni ne abokin tafiyarka yace ya Rasulullahi ga raqumma biyu saboda na tanade su saboda irin wannan rana manzo Allah yace naka ka rike amma wanda zan hau a mun kudin shi in biya manzo Allah yake ya karba a matsayin kyauta sai da akai kudin raqumma shine a lokacin nan suka samu wannan madugu suka yi alkawari da shi suka dauke shi a matsayin shine madugun da zai nuna musu hanya zuwa Madina kenan a lokacin nan da suka fita daga birnin Makka a cikin dare sai suka je suka shige kogon dutse dutsen da ake kira Shigarun Saur wanda yin haka kuma wata hikima ce faddin sau inda a ce kai tsaye da suka fita daga birnin Makka hanyar Madina za su kama to ɗan biyar baya za su bi baya su je su canko su to amma don badda sau sai suka shige cikin wannan kogo suka yi alkawari da shi zuwa bayan kwana uku kenan yazo kenan a lokacin nan bincike da nema ya ɗan lafa shine anan yace wa wa'ada Aisha tace wa wa'ada hugar saure wato suka masa alƙawari na mahadar su kenan anan kogon dutsen da ake kiran shi saure ba'da salati layalin bayan kenan dare uku bayan kwanuka uku kenan yazo nan anan za su hadi fa atahuma bi rahilatayhima sabihata salati layalin wato wayewar dare na uku sai ga maka ya zo da waɗannan raƙuma biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar fartahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar suka hau raƙuman in yaso aka kama hanya wanqalaqa ma'ahuma Amir ibn Fuhaira wani ana kiran shi Amir ibn Fuhaira Allah ya kara masa yadda shi ma sai ya tafi tare da su shi a matsayin mai kiwon waɗannan raƙuma ne lokacin nan manzon Allah sallama sun ba wannan Amir na cewa ya je ya ringa kiwon raƙuma shi ya tafi tare da su waddalil addili jagoran kuma shine kenan wato da kenan wanqana kama abuma Amir ibn Fuhaira waddalil addili Amir ibn Fuhaira da wannan madugu sai suka tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bihim asfala makkah wato shi wannan madubu sai ya bi hanya wadda take ta kurani daga birnin Makka kenan hanya ta ƙasa saboda in hanya ta tudu aka bi za a iya zinkayo ka amma in ka bi ta kurani wa zai hango ka kamar yadda a tatsuniya ake cewa kare bi ta tudu ni kuma in bi ta kurani saboda wanda ya hau tudu dandanan za a iya hango shi abu bayan shi amma wanda ya bi kurani kalla ne a gano shi kenan dan haka shine zai ce fa kaga kenan kwarewa a wajen sanin hanya shi kanshi ya san ta wace hanya zai bi dasu shine fa akhadha bihim asfala makkah sai ya bi hanya da su hanya ta kurani daga cikin hanyoyin makkah wa huwa dariqus sahil ita ce hanya ta gabar teku ta wannan hanya ya bi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da izinin Allah subhanahu wataala suka tsira a takaice madan ya zo da wannan hadisi ba don komai ba don ya nuna mana a lokacin da aka samu wata larura to ba laifi mutum yana iya daukan arni a matsayin laburai masa wani aiki kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar suka dauki wannan mushriki a matsayin shi cewa shi ne madugunsu za su biya shi ya nuna musu hanya zuwa Madina sai dai abinda malamai ba su da sabani a kan shi na musulmi ya bada hayar kan shiga arni wannan kwata-kwata baya halatta me yasa saboda akwai kaskanta kai duk wani aiki wanda yake in dai arni ne to baya halatta musulmi ya bada kan shi haya ne zaman tu musulmi a karkashin arni yana aiki baya halatta saboda arni ya zama mai gidanka kai kake kasa da shi shi yake sama da kai alhali kai musulmi kai kake da daraja da duniya a kan shi dan haka irin waɗannan arna da muke tare da su baya halatta musulmi ya zama tuma aikaci a karkashin su baya halatta an gane koda aikin da ya halatta ne me yasa saboda akwai wani nau'i wanda yake na kaskanta kai shi arnan shine zai yi aiki a karkashin ka shi ma kuma sai in dan uwanka musulmi ba zai iya wannan aiki sannan kai zaka dau arne ki ne maka wannan aiki amma matukar akwai musulmin da ya iya wannan aiki to baya halatta a gabarin kuma abinda ya dace ga jama'a ta musulmi kada su dogara da waɗannan arna kamata yayi a cikin jama'a ta musulmi duk waɗanda an ga suna da hazaka da kwarewa a tura su duk wani bangare na ilimi su je su yo domin ya zama to sun wadatar da ɗan uwan su musulmi akan waɗannan ayyuka ba sai arne ba yazo ya yaɗa miyagun ɗabi'un shi da guba a cikin jama'a ta musulmi kina anan sai mu gane shi kamar yadda malam ya tafi sai inda darura sannan yake halarta amma in babu wata darura bai dacewa ka dau arni a matsayin ma'aikaci shi yasa zaka ga duk jama'ar da suka dauki arna a matsayin ma'aikata kullun zaka ji suna kuka akan irin abubuwa da ake shigowa da suna gurbata wato tarbiyya ta ƴaƴan musulmi da sauransu babun izasta ajira ajiran li ya'mala lahu ba'da thalathati ayyamin aw ba'da shahrin aw ba'da sanatin jaz وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل هو بن خالد قال ابن شهاب فأخبرني أروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفع إليه راهلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براهلتيهما صبح ثلاث. Wato wannan babi ne wanda ke bayani cewa idan mutum ya ɗauki lebura, leburanci liya amala lahu ba'da thalathati ayyami, domin yayi masa wani aiki bayan kwanuka uku. Misali, kai ne kaga ma'aikaci sai ka ɗauke shi aiki kuka yi yarjejeniya da shi, to ma amma aikin sai nan da kwana uku za a fara aiki. Au ba da shaharin ko kuma bayan wata guda, wani ina da buƙatar kamun aiki kaza amma sai nan da wata guda yanzu kenan muna cikin watan Juma'a da al'akira, sai ka ce masa sai cikin watan Rajab ko kuma zan ɗauke ka aiki amma cikin watan Ramadana za ka mun aiki. Shi ne ya ce au ba da shaharin ko bayan wata, au ba da sanatin ko kuma bayan shekara zan ɗauke ka aiki, kenan sai 2017 za ka fara wannan aiki. Malam ya ce shaza ya halatta, an gane ko ba dole ba ne ba kenan a yanzu in ka ɗauki lebura a ce kai tsaye zai fara aiki, a'a kuna iya jinga da shi ka ɗauke shi aiki amma aikin sai nan da zuwa lokaci kaza za a fara aiki. Sabani ga waɗanda suke ganin kawai in ka ɗauki lebura take yanki kawai aiki zai fara, kamar yadda wasu suke shi ne a hadisin da malam ya zo da shi ne sai ya ce wa huma ala shartihima, shi wanda ya ɗauki hayar da shi wanda aka ɗau hayar malam ya ce suna kan sharadinsu allazi shtaradahu, kenan aikin da sharadin da suka yi idza ja al-ajal, in ajali ya zo. Kaga in ka ɗauki mutum cewa bayan kwana uku ina da buƙatar kamun aiki kaza, to ana kan sharadi, in ran kwana uku nan ya cika kenan dole ya zo ya kama wannan aiki naka da kuka yi sharadi. Kenan kafin waɗannan kwanuka uku kenan yana da wani aiki yana iya zuwa ya je, amma kai burigai kun yi sharadi kenan bayan rana ta uku kenan, bayan nan da kwana uku kenan zai zo ya maka aiki kaza. Shi ne malam ya ce wa huma ala shartihima allazi ishtaradahu, kenan suna kan sharadinsu waɗanda suka yi. Ka ɗauke shi cewa sai nan da kwana uku zai ma aikin, baka da yancin da zaka zo ka ce wannan aiki gobe kake buƙatar ya maka. Me yasa? Saboda kun yi sharadi sai bayan kwana uku zai ma wannan aiki, don haka dole ku tabbata akan wannan sharadi, ba maganar ka zo zuwa jimawa ko gobe ka zo ka ce wannan aiki yau kake da buƙatar shi. Shi ne anan malam sai zo mana da ya ƙara zo mana da wannan hadisi na Aisha, Allah ya ƙara mata yadda take faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakar sun ɗauki wani mutum daga cikin ƙabila ta Banu Dil a matsayin kenan madubu ne wanda zai nuna musu hanya ta Madina, wa huwa ala dini kufari Quraysh, yana kan addini na kafirin Qurayshawa shi ne na bautar gumaka. Fadafa'a ilayhi rahilatayhima, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakar suka bashi ragummansu, wa wa'ada gharu thawr, suka yi alkawari da shi a nan kugo na gharu thawr ba'da thalathi layalin, bayan kwana uku cewa a kogon wannan dutse kenan su haɗe a nan. Fa atahuma bi rahilatayhima, ya zo musu da wannan ragumma nasu subha thalathi, wato wayewar gari kenan na uku ya zo da wannan ragumma kamar yadda aka yi alkawari. Kaga a nan kenan a ran da suka ɗauke shi haya ba a ran nan ba aikin ya fara, sai bayan kwana uku kenan ya zo, sannan suka fita suka kama hanya. Wasu malamai suka ce a'a, ai tun a ran kwana, tun a ran da aka yi a ran nan aiki ya fara, me yasa? Saboda sun bashi raƙummansu. Ibn Hajar Allah ya yi kansa ya ce saboda dalili ya zo akan cewa Amir ibn Fuhaira wannan shine wanda ke kiwon raguma na manzo raguma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da na Abubakar shi ma dubu iya aikin sa kawai nuna hanyar nan ko bayan rana ta uku dare na uku ne sanan yazo wayewar gari na uku kenan sanan yazo ya shiga aikin sa kenan wannan dalili ne wanda yake nuna cewa kana iya yarjejeniya da lebura aiki kaza nake bukata amma sai ka ce aikin sai zuwa lokaci kaza yanzu misali gida ne na haya zaka iya daukar hayar wannan gida misali kai jinga da mai gida yanzu muna cikin wani wata na bature misali muna cikin watan mars kenan sai ka aka zo watan abril da watan biyar da watan shida sai ka ce watan bakwai da watan takwas ina bukatar gidan ka zan dauke shi haya kenan in ya yarda ya amince waɗannan watanni da za su zo nan gaba watan bakwai da watan takwas kenan sai ka biya kudi in sun zo dole zai wohintar ma da wannan gida ya neka maka kenan ka yi iya abin da za ka yi da shi na amfani kenan bai yiwuwa in kun yi watan bakwai da watan takwas yanzu watan hudu ko na biyar ka zo ka ce a wannan gida kake bukata a ashirin din da kuka yi watan bakwai da watan takwas an gane ko kenan anan shine malam yace in ma ya kasance wato bayan kwana uku shine sai yace ko bayan wata ko bayan shekara in dai kun yi sharadi to wannan ya halatta zaka iya daukan haya in lokacin ya zo kenan a wannan lokaci ne aiki zai fara kenan zaka iya daukan ma'aikaci a matsayin aiki amma aikin da zai fara sai a nan da lokaci kaza wannan ba laifi bane kenan kafin wannan lokaci ba akan ka biki kenan in wannan lokaci yayi a wannan lokaci kenan zaka fara biyan shi matsayin ma'aikacin ka babu al-ajiri fil ghazwi qala hadathani yaqub ibn ibrahim qala hadathana isma'il ibn ulayya qala akhbarana ibn jurayj annahu qala akhbarani ata an safwan ibn ya'la عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش الأسرة فكان من أرثج أعمالي في نفسي فكان لي أجير فقاتل إنسانا فأضع أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفايده إصبعه في فيك تقضمهما قال أفايده إصبعه في فيك تقضمهما قال أحسبه قال كما يقضم الفهم قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة أن رجلا أضع يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه وتوانا بابيني وانكي بياني بمدى حلج دوكا وتوشيني ليبرا بلا غزوي ألوكا تنياكي كدوكي ليبرا نزي رنغا مكا هيدما يرنغا دمكا وسائكا شائكا gane ku wato lokacin da za a fita fagen fama ka dauki wani wanda zai ringa kula da wasu aikace-aikacen ka a can fagen fama shine malam yayi babi na musamman tare da cewa shi jihadi abu ne wanda ana fita domin neman sakamako na Ubangiji subhanahu wata'ala a gobe kiyama to wannan baya cin karo da daukan wani lebura domin ya ringa kama ma ayyuka ba laifi bane ba shine anan malai yayi babi na musamman shine anan sai yazo da hadisin ya adabun umayya Allah ya kara masa yadda ke fada cewa gazautu ma annabi sallallahu alaihi wasallama jayshal usra yace na yaki runduna ta zamanin tsanani yaki wanda yake na zamanin tsanani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi shine wato gazwatul usra shine yakin tabuka kenan saboda yakin tabuka an yi shi a lokaci wanda yake na tsanani lokaci ne wanda yake na ga tsananin zafi wanda yake na rana kuma ga karancin tanadi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa. Lokaci ne gaya lokacin zafi, yaki a lokacin zafi yana da wahala, don haka munafikai junansu da juna suka ringa ma junansu wasiya, la tanfiru fil har, suka tsare hanya, kada ku fita yaki a wannan zafi. Sai mutum ya fito su ringa ce masa, haba yaya za ka fita yaki a cikin irin wannan lokaci na zafi? Suka datse hanya, sai da suka dawo da kashi ɗaya daga cikin uku rundunar Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya, kashi ɗaya daga cikin uku suka dawo suka fita, wanda aka samu wasu kafin a fita su ko suka zo suka ringa ba da uzuri wanda yake na ƙarya. To wannan yaki shine ake kiran shi da ghazwatul usra, wannan runduna wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita domin ya je ya yake ta, ita ce ake kiranta da jeshul usra. Shine can Ubangiji ta'ala ya ambaci wannan yaki da wannan suna a cikin suratul tauba, laqad taballahu 'alan nabi والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعه الاسره. To shine anan yace na yaki runduna ta zamanin tsanani shine yakin Tabuka, yace tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk da cewa shi yakin Tabuka ba yaki ne wanda yake ba a yi shi ba, amma tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa Ubangiji ta'ala ya rubuta musu cikakken lada tamkar sun je an yi, saboda yaje birnin ta, yaje Tabuka yaya da zango, sai da yayi wajen kusan kwana 19-20 ba dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. Su wadancan kafirai da aka yi mahada Allah ya jefa tsoro da firgici a cikin zuciyarsu ba su zo ba, wanda tsakanin birnin Madina da Tabuka tafiya ce ta wajen kilo 700, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka yi. Shine shi anan ya Alabun Umayya, Allah ya kara masa yadda yake cewa wannan yaki yace na yi shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yace fa kana min ausaki a amali fi nafsi, wannan yaki kuma yana daga cikin mafi amincewa ayyuka na gaba ɗaya a cikin zuciyata, ma'ana duk wani aiki da nayi a cikin musulunci wanda ni kusanci Ubangiji na subhanahu wataala da wannan aiki, to babu aikin da nafi amincewa a cikin zuciyata sama da wannan aiki. A iya wato zuciyar shi wannan aiki ya tsarkake niyya yayi saboda Allah, haka bawa a cikin ayyukan shi akwai aikin da yafi amincewa da shi, wanda yafi kyautata zaton Allah zai karbi wannan aiki ya fitar da shi daga cikin duk wani kunci a gobe kiyama, kamar yanda Ka'ab ibn Malik yake fada, yake cewa tare da cewa ban halarci yakin Badar ba, yace amma daren Aqaba, yace wannan na halarce shi, na halarci daren Aqaba. Daren Aqaba shine lokacin da mutanen Madina suka zo suka yi mubay'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa za su bashi mafaka, suka musulunta a farko, suka yi alƙawarin za su bashi mafaka a birnin su na Madina, za su goya masa baya, su bashi tsaro da kariya irin yadda suke ba matansu da ƴaƴansu, kuma za su taimaka masa da rayuwarsu da dukiyarsu. Daren Aqaba na farko mutum 12 ne suka yi mubay'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan aka zo daren Aqaba na biyu mutum 83 shekara da ta dawo. To yace ina daga cikin waɗanda suka halarci daren Aqaba suka yi mubay'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi wannan dare na Aqaba da na halarta, yace ba zan yarda ba in bada shi a bani matsayin yakin Badar a ce na halarci yakin Badar, yace duk da cewa yakin Badar yafi shahara a cikin jama'a, yace amma ba zan yarda ba a ce ban halarci yakin, ban halarci daren Aqaba a ce na halarci yakin Badar. Kagan yasa shi a cikin zuciyar shi babu abin da yafi amincewa daga cikin ayyukan shi, abin da ya yarda da shi sama da wannan daren Aqaba da ya halarta yin mubay'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka shi ma ya Alabun Umayya anan yake cewa, yake cewa fa kana min ausaki a amali, yace halartar yakin Tabuka yafi amincewa, shine mafi amincewa, ya zamanto shine mafi amincewa daga cikin dukkan ayyukana, fi nafsi a cikin zuciyata nafi amincewa da shi. Yace fa kana li ajiru, yace ina da wani bara, ma'ana lebur da na dauke shi aiki a wannan yaki. Sai yace faqata da insanan, sai yayi fada da wani mutum, an gane ko ba katala insana yayi fada da wani fa abba ahaduhuma isba'a sahibi ɗaya daga cikin su sai ya cije ma ɗaya yatsa wanda aka ciji yatsar shi fantaza'a isba'ahu sai ya kuzgo yatsar fa andara faniyatahu fasaqada sai ya kuzgo da haƙurin shi wanda ya cije shi idan aka ce saniya mufradi ne na sanaya sanaya su ne haƙura hudu na gaba biyu a sama biyu a ƙasa su ne ake kiransu sanaya sannan hudu waɗanda suke binsu a ɓangaren dama da ɓangaren hagu su ne ake kiransu aniya sannan waɗancan waɗanda suke na kuriya wanda a Hausa ake kiransu turami su ne ake kiransu nawajis an gane ko kenan haƙurin gaba ne ya huzge mishi shine yace fa andara saniyatahu fa saqada wajen ya ciro ya huddo ya tsaishi ya huzgo ya tsaishi sai ya biyo da haƙurin nashi fambalaka ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda aka cire masa haƙuri sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai kara yace ya nuna masa yace ya rasulullahi diba ya cire mu haƙuri manzon Allah ya tambaya yaya aka yi shi wancan yayi bayani fa ahadara saniyatahu manzon Allah sai ya wuhintar da wannan haƙuri yace ya cire banza al-ihdara shine a watsar da abu ya zaman tu babu diya babu wani sakamako shine yace fa ahadara saniyatahu manzon Allah sai ya wuhintar da wannan haƙuri nashi ba tare da biyan diya ba wa qala manzon Allah ya fada masa yace a fa ya da'u isba'ahu fi fika taqabbaluhuma yanzu kawai ya tsarshi zai barta a cikin bakinka ka tamne mishi ita haka kawai dole mai ya huzgo ya tsashi shine yace a fa yada isba'ahu fi fika manzo Allah yace yanzu barin ya tsarshi zai yi a cikin bakinka ta kabamu kuma ka tamne masa qala ahasibuhu qala kama ya kabamu fahal yace ina zaton manzon Allah abinda ya faɗa yace a fa yada isba'ahu fi fika ta kabamu kuma kama ya kabamu fahal yanzu kawai ya tsarshi zai bari a cikin bakinka ka tamne masa kamar irin yanda amali yake tamna kenan dole ya cire ya tsashi wajen cire ya tsashi tunda ya biyo da haƙurinka kenan ya cire banza ba maganar diya saboda ai wajen ya ije ma kanshi wani tsanani ne kenan aka samu haka dan haka wajen kariya idan mutun yayi niyyar ya lahanta ka wajen kare kanka duk raunin da ka masa kama banza in dai a bangaren kare kai ne Ibn Jurayj sai ya zo da wato wata hanya ta daban daga Abdullahi Ibn Abi Mulaika daga kakansa kwatancin wannan sifar sai ya ce anna rajulan lalle wani mutum abba yada rajulin ya cije hannun wani fa andara faniyata wato sai ya kuzgo haƙurinsa wajen ya fito da yatsarsa fa ahadara ha Abubakar radiyallahu anhu shi ma Abubakar Allah ya ƙara masa yadda wato sai ya wuhintar da wannan haƙuri kenan ba tare da biyan diya ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya wuhintar da haƙurin wancan kenan a takaice dai mallan ya zo da wannan hadisi saboda wannan gaba da yace fa kana li ajiro a wannan yaki kenan yace ina da wani bara wanda yake mun aikace na dauke shi lebra kenan wannan yana nuna mana koda a yaki ne wanda yaki dama an fita ne saboda Allah dan neman sakamako a gobe kiyama to ba laifi bane ba ka dau wani a matsayin lebra ya ringa maka hidima har a je a dawo ba laifi bane ba nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abu da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk